sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60-25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 17 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya aike da wani sako da ke cewa kungiyar IS da ke ikirarin kafa daula tana shirin rushewa. Kanin Amurka ta yi kira ga kasashen Turai su tabbatar da takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar Iran. Kwamandojin rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia sun faɗa a jiya Asabar cewa sun amince za su ƙaddamar da wasu sabbin ayyuka da za su auna mayakan Al-Shabaab a Somalia.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu rajin kare demokradiyya a jamhuriyar Niger sun nuna ra'ayinsu akan ɗage zaɓe da hukumar zaɓen Najeriya ta yi, wato INEC.
Kuma zaɓen ba ta ma ba duka kowa adalci 'yan siyasa don bagatatan ne da dare kawai mutane suna barci ne ta ɗaga zaɓe sai da sahe mutane suka gane babu zaɓe kenan ta ruɗa wasu 'yan ƙasa.
Sannan za ku ji cewa a Najeriya cibiyar nazarin demokradiyya ta ce ɗage zaben da hukumar zaben ta ƙasa, wato INEC, ta yi ka iya zubda mutuncin Najeriya idan ƙasashen duniya.
Ƙasashe da yawa sun zo nan don su ga wannan zaɓe ɗin. Kimmin Najeriya a idon ƙasashen duniya zai zama cewa mutane za su daina ganin mu da wannan kima ɗin.
Sannan za ku ji tattaunawa da wani shugaban 'yan arewan Najeriya da ke ƙasar Ghana game da ɗage zaben Najeriya da hukumar zaben ƙasar ta yi. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da maimaicin shirinsa na idan ƙwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya aike da wani sakon Twitter cewa kungiyar IS da ke ikirarin kafa daula tana shirin rushewa, amma kuma ya yi barazanin cewa zai kyale daruruwan mayakan kungiyar 'yan ta'addan su ci gaba da shirya ta'asa a ƙasashensu na asali idan ƙawayen Amurka suka ƙi yarda su karɓe su. Sakonnin Twitter guda biyu da shugaban ya fitar da yammacin jiya Asabar a wani wurin shakatawa na Mar-a-Lago a Florida, inda ya yi kalaman farko a kan yaƙi da IS tun bayan da ya yi wata ba'a a fadar White House da safiyar Juma'a yana cewa akwai manyan sanarwa. A wannan lokacin da Trump ya nuna ya ce muna da manyan sanarwa wanda za mu yi a kan Siriya da kuma nasarori da muka yi game da rusa daular kungiyar wanda take ikirarin ta kafa. Ya ce za mu yi wannan sanarwa nan da awa 24. To sai dai kalaman na shugaban na yammacin jiyan dai suna tilastawa ƙawayen Amurka su ba da gudunmuwa sosai, kuma a daidai wannan lokaci ne yake ayyana faduwar daular da IS take cewa ta kafa. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce ciki ƙawayen Amurka a nahiyar Turai akan matsayin da suka ɗauka akan Iran da kuma Venezuela, yayin da yake jawabi a wani taro akan tsaro da aka shirya a Munich na ƙasar Jamus, inda Amurka ta kira Turai ta tabbatar da takunkumin tattalin arziki akan Iran. Mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence ya zargi nahiyar Turai da rashin mutunta takunkumi da Amurka ta kakaba wa gwamnatin Iran, wacce kwatanta ta da gwamnatin juyin juya hali da na kisa.
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal.
Yace lokaci ya da ya kamata ƙawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar kawar da makaman nukiliya da ƙasar Iran. Pence ya zargi kasashen Turai da ke kawance da Amurka akan bukatar Venezuela na ganin nahiyar Turai ta biyo sawun Washington.
Today we call on the European Union to step forward for freedom and recognize
Yace yau muna kira ga kungiyar tarayyar Turai ta fito ta taimaka wa walwalar al'umma Venezuela ta kuma amince da Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela. Ana ji sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen sojojin Amurka guda uku sun kai kayan taimako da za a baiwa Venezuela a garin Cucuta na Colombia a jiya Asabar. Kari akan dubban ton abinci da magunguna da ake jira a tsallaka da su kan iyakan kasar. Yanzu kayan taimakon da Amurka da wasu kasashe suka aike ba su kai ga mutanen Venezuela ba, don haka kayan suna jibge ne a wasu garuruwa cikin Colombia, Brazil da kuma Curacao. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro da ake jayayya da shi ya ce ba a bukatar kayan taimakon, ya kuma ce taimakon ya saba wa doka. Kasar Venezuela tana fama da karancin abinci da magunguna da wasu abubuwan rayuwa na yau da kullum, kana tana fama da tsananin tsadar rayuwa fiye da duk wata kasa a duniya. Mutane miliyan 3 da suka kai kashi 10 a cikin 100 na al'umman kasar sun arci daga kasar. Kwamandojin rundunar wajen da zaman lafiya ta kungiyar tarayyan Afirka a Somalia ta AMISOM a takaice sun fada a jiya Asabar cewa sun amince su kaddamar da wasu sabbin ayyuka da za su auna mayakan Al-Shabaab a Somalia. A cewar rundunar ta AMISOM, sabbin ayyukan sojin da za a gudanar da su ne a huskoki guda uku.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya, matakin dage zabe da hukumar zaben kasa ta yi, wato INEC, na daukan ta dauka a jajiberar ranan na ci gaba da daukan hankalin jama'a a sassan duniya, musamman makwabtan Najeriya irin su Jamhuriyar Niger, a bisa la'akari da alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Wakilin muryar Amurka Sule Murmini Barma ya jiyo ra'ayin wasu 'yan rajin kare demokradiya akan dage zaben Najeriya da hukumar zaben kasar ta yi.
Kama a hukumar zaben ba ta ma ba duka kowa adalci 'yan siyasa, don bagatatan ne da dare kawai mutane suna barci ne ta daga zabe, sai da sahe mutane suka gane babu zabe kenan, ta ruda wasu 'yan kasa wasu, sai da magari ya waye ne suka gane babu zabe kenan. Wannan ba haka ake so ba. Kasa kamar Najeriya bai kamata ba dauki irin matakai wanda za su ruda mutane, kamata ya da ta kuma balle babban matsalar duk huta wanda yake shi shirgaban hukuma mai zabe yana kwatamta sun shirya, bai taba kwatamta ba. Akwai wata matsala kalilan kenan da wuya mutane su gane da dare mutane suna barci ka daga zabe.
Alai salisu, me ra'ayinka akan wannan mataki?
Wannan mataki tabbas duk kowa babu wanda ya ji dadin shi, da shi wanda ya dagen, da su 'yan siyasar, da 'yan kasashen waje, da duk wani wanda abin da ya shawa, dan abin da ya sa ka san 'yan Nijar ba su kadai abin ya shawa kai ba, duk wani abin da ka sani a yau ya tsaya cik a sauran kasashen Afirka ma, idan sun tsaya suna leke su ga abubuwan da zai wakana a cikin wannan zaben. Mu bare mu wannan a yau 'yan Nijar, duk abin da shahi Nijar ya shahi Nijar. Idan Nijeriya ta yi hawaye mu kuka miki, dan abin da ya sa kwanci hankalinta kwanci hankalin mu ce, ya kamata shi wannan abin kai ya sake ya saki faruwa. Ya kawo su hujjoji wanda kuma mutane dole suka amince da haka nan. Da PDP kin da APC kin da sauran jam'iyyun, kowanne ya yi kuka bisa kan wani abubuwan da suka wakana, tunda abin da ya sa mutane sun riga sun yi lashe takobin da cewar ku za mu zo mu ida da abubuwan da suke wakana.
Alhaji Abdi, ya ya kamata 'yan siyasa da ma magoya bayan su za su rungumi wannan mataki na hukumar zabe?
Dole su rungume shi dan san kasar su, tunda abin an yi shi ko an riga an yi sai a jibi gaba. Kuma shi abin da yace ba za a sake wani dagawa ba kenan. Muna fata mako mai zawa, subdu mai zawa, hakika za a dauki dukkan matakan da ya kamata a yi zabe 'yan Najeriya su zaɓi shugaban ƙasar su, su zaɓi 'yan majalisar su cikin lumana da zaman lahiya, abin da muke fata kenan.
Wata hanya ce za ta bada damar gudanar da shi wannan zaɓe na Najeriya a kan turba da ta dace?
Na ɗaya, dabar yanzu su kiyaye duk inda ba a kai kaya ba, a yi ƙoƙari a zo a ɗauki matakan aji a kai kayan nan, inda matakan tsaro suka yi saura a ɗauki a kai makatan tsaro, don saboda su wa'annan 'yan Boko Haram da 'yan sauran wanda ya zama ta'anta da nutsi a ci gaba da roƙon Allah, kuma Allah ɗora mu bisa kansu. Ita wannan zaben Najeranci ma shi ne kwanci hankalin ƙasar mu, shi ne kwanci hankalin ƙasar Najeriya, don abin da ya sa sauran ƙasashe duka da kake gani a yau kowa ya tsaya ake cewa ya riƙe lumashin shi, sai wannan zaben an ga ina ya sa gaba, dan abin da ya sa ba karamin zaɓe bane ba da sauran su ƙasashe.
Ra'ayoyin wasu 'yan rajin kare demokuraɗiyya a nan Nijar kenan, Alhaji Salisu Ahmadu da Abdu Alhaji Idi, akan matakin ɗage zaɓen da hukumar zaɓen Najeriya ta ɗauka.
To a gaida Sule Mumini Barma. To a Najeriya, cibiyar nazarin demokuraɗiyya ta ce ɗage zaben shugaban ƙasa da aka shirya gudanarwa jiya da hukumar zaben ƙasar ta yi ka iya zubda mutuncin Najeriya idan ƙasashen duniya. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton.
A cewar shugaban cibiyar raya demokuraɗiyya da cigaba, wacce ta kawo masu sa ido daga ciki da wajen Najeriya, Dr. Kole Shetima, ya ce ɗage zaben ka iya zubda mutuncin Najeriya.
Ƙasashe da yawa sun zo nan don su ga wannan zaben. Kimmin Najeriya a idon ƙasashen duniya zai zama cewa mutane za su daina ganin mu da wannan kima din. Mun kawo jama'a da yawa daga ƙasashe da yawa, kuma da nan Najeriya mun kawo mutane da yawa. Fatan cewa za a zauna nan a yi nazari abubuwan da ake yake faruwa da sauransu. To kaga yanzu wannan na ɗaya dai mun ya zama nan babban asara, domin kuwa aka biya wayannan mutanen ko su zauna ne ko kuma su koma gida ne da sauransu, babban asara ne ga cibiyarmu.
Masu ruwa da tsaki irin su Dr. Sani A. Abdallah, a cewarsa hukumar zaben Najeriya ta ba su kunya.
Wannan al'amari dai bai daɗi ba, saboda jama'a sun gama shirye-shiryensu, wasu sun yi tafiya daga anda suke zama zuwa anda suka rajista, tafiya na kilomitoci da yawa akan cewa sun je za a je su kada gurbinsu. Sai kawai aka waye gari aka ce an shiftin wannan, ko kuma an sake ɗaga zaɓen nan sai sati na gaba. To wannan tsari bai yi mutane daɗi ba. INEC in ta san cewa bata gama shiri ba, wannan abun kamata ya faɗa mutane kwana uku kafin ranar zaɓe.
To sai dai kuma ga ɗan masanin fika Alhaji Baba Aba, yace akwai buƙatar a yi wa hukumar zaben uzuri.
Gaskiya da muka saurari jawabin da shugaban INEC ya yi shi Professor Mahmud, ya kawo dalilai da yawa wanda ya nuna cewa ake ɗagawa ɗin ya fi alheri akan a ci gaba da yi haka ɗin. Sani cewa idan an ci gaba da haka ɗin za a samu matsaloli da dama. A cikin matsaloli shi ne akwai wuraren da zai yi ko a yi zaɓe rage ko kuma ba a yi ba. Da zama na wani jiha an yi wani ta jiha ba yi ba, to matsalar da za a samu ta fi yawa akan ɗagawa ɗin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Masu saurare, ga tattaunawar da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya yi da wani mazaunin ƙasar Ghana, shugaban ƙungiyar 'yan arewan Najeriya, game da ɗage zaben Najeriya da hukumar zaben ta yi.
Sunana Musa Unguwar Turaki, Kabo Local Government, Kano State, Najeriya. Ni kuma a nan kuma mazaunin Ghana. Ni ne National Organizer na 'yan arewa community mazauna Ghana. Ganin da ban samu na yi daga can ba, zan kwakwantawa da local government asalin Kano State da dukkan waɗansu masu ɗaukan barandami da masu ɗaukan takobi da masu ɗaukan mai duka su ajiye. 'Yan uwan juna suke siyasa ce. In ta wuce ta wuce, ka zauna da ɗan uwanka lafiya, shi ne ya fi duk wani abu da za a yi. Ka gani yanzu kaman Kabo Local Government, kaman mutanen da ke Garo, mazaɓan Garo, mazaɓan da ke Masana, mazaɓan da ke Unguwar Turaki, mazaɓan da ke Dugabo da sauransu, kowane akwatunan su yi lafiya su kare lafiya. A gani daga ta wannan kowane tare ake tafiya, komai tare ake yi, amma idan siyasa ta zo sai duka komai ya birkice musu. saboda haka su kwantar da hankalinsu ayi lafiya kare lafiya dan zaman lafiya yafi zama duk wani irin abu da kake yin ciki
shi wannan sanarwa da aka bayar yana jin zai shafi sahihancin wannan zabe ko dai me zaka ce
a gaskiya duk abin da kai niyya ka shirya zaka yau kaman ka gayyace ni a za a je nin sarauta wani guri ko kuma za a je wani taro wani guri na wanki kana na goge na yi shiri zan tafi zaka ce tafiyan nan an fasa kaga lokacin da zan mai da kana na magar da yin kai san ka ce wace iri gane kaga ni na manta ma ni na fita abin ya fita raina kaga saboda Allah a gaskiya sai dai a wayewa da jama'a kai a hankali yadda za su waye su san abin da suke yi su fito kansu da kwarkwata kamar da suka saba shi amma matsalar matafiya shine matsala wanda ba a gurin asalin mahaifarsa yake ba ba a gurin asalin inda ya rijista yake ba shine matsala ga zamani yanzu da komai yayi wuyan nan shine kawai yan zuwa da komai wannan shine za su samu damuwa cikin al'amari ina jin ka
wannan abun ba sabon abu bane a Najeriya ko a zaben wancan zaben da aka yi sai da aka dage baka ga ya zama muku ba zama muku jiki
to ai kaga da ya zama jiki ai ba ta kuma ran za a yi haka ba kalan abu ya zama muka jiki kila kana tsaran haka ya faru to wannan karon ba a sa haka zai faru ba sai ya faru to kaga sai haka kamar an manta kuma abin da aka taba yi ne to wannan shi ya kamata jama'an su kwantar da hankalin su duba ai an taba yi wannan ba komai bane mu ya kamata mu nitsa mu kwantar da hankali mu sake jan damara a fito yadda ma ake fitan fitowar ma
hakan na nufi demokradiyyar Najeriya wato in har hukumar zabai mai zaman kanta za ta rinka yin irin waɗannan kuskure hakan na nufin wato demokradiyyar Najeriya da saura ne
a gaskiya da saura to ai haka ka ga nufin Najeriya da kuma ƴan kasashen kananan kasashe ma ƴan wanta wanda ko su tsaye na Najeriya bai kai ba suna jajircewa su shirya abinda za su yi tuka daga lokacin da suka saran za su yi al'amarinsu to sai ga ita uwa da take Afirka ai ita kamata a yi kwaikwayo da ita ka gani ya kamata ita ya kamata a yi kwaikwayo da ita akan dukkan abin da za a yi sai a yi kwaikwayo da ita yau sai zan ita za ta yi kwaikwayo da kananan yan to ba ta ma ta kwaikwayo ma na kananan ba balle kuma ita girjin bikin masu bikin Afirka da kanta ya kamata gaskiya gurin nan su dinga dacewa su zauna tun kamin hadari ya taso a ce kakin tsakaninka kada ya jika ma kaya
A gaida Ridwan Abbas masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 10:17 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake jagoranta a cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji cewa an kaddamar da wata kungiya ta sa kai da za ta taimaka wajen hana shaye-shaye da kuma wayar da kan jama'a akan miyagun kwayoyi da kawo ƙarshen sayar da jabun magunguna a Najeriya mai suna Safe Medicine Foundation a turance a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar likitoci masu hada magunguna ta Najeriya pharmacist Ahmad Ibrahim ya kasai wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya halarci wajen taron kaddamar da ƙungiyar ga rahoton da ya hada mana
An kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna Safe Medicine Foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa Pharmacist Ahmed Yakasai wanda ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka.
Kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun kwayoyi shan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da mu sa bakinmu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu, kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake sai da su, a ga cewa an yi bincike magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske, mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu, kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar police da sauransu, ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya kamu ya shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba.
To ko ne illa miyagun kwayoyi ke da shi ga kasa?
To miyagun kwayoyi ko kuma kasan abun guda biyu ne, akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi, nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse. To kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi, dan mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi, kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa, yake lalata tattalin arzikin kasa, kuma mutane suna haukacewa, kuma yana lalata arziki, yana kashe aure, yana rusa matasa da sauransu. To waɗannan abubuwan duka ƙasa na cutuwa, tun ma ba a ce kunya a ƙasa ta yi asarar matasan ta ba. To kuma lafiyar kama idan kana shan irin wannan magunguna za su iya taɓar lafiyar, za su iya taɓar ƙwaƙwalwarka, za su iya lalata ka, shi yasa zaka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa. So wannan abu ne da yake taɓa kai kanka, ya taɓa iyalinka, ya taɓa ƴan uwanka, ya taɓa ƙasa, ya taɓa duk inda ma kake zaune. So wannan babban al'amari ne.
A ƙarshe Pharmacist Amir ya kasai ya ba da shawara wajen magance illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa kamar haka.
To shan miyagun kwayoyi abu ne da ya shafi kowa, tun daga gida tarbiyya, tun daga makaranta su ma tarbiyya, da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke motsawa, yadda suke yin abubuwansu, sannan kuma a san yadda za a yi an katse inda ake samun waɗannan magunguna, da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa, kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje ɗaya, kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane, da kuma a sa mutane tsoron Allah su san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranar ƙin dillanci, kuma wato kar a bari ana bawa waɗanda suke irin wannan lalata, ana ba su girma da makamai, suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko wani abin ka zo ka gani ne. To idan ana ba irin waɗannan makamai da wani ci gaba, za ka ga matsala ne babba. To duk waɗannan abubuwa abu ne, amma dai doka da horarsuwa tana da muhimmanci kwarai da gaske.
Shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu, kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi, suka sa a gaba wajen kawo ƙarshen sa, musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe, wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Babangida Jibril da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun gamsu da bayanan shugaban hukumar zaben Najeriya, Muhammad Yakubu, yayi na dalilin ɗage babban zaben. Sai saƙo na gaba ya fito daga Isuhun Dila Faki, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ka sa ɗage zaben da hukumar zaben Najeriya ta yi ya zamo alkhairi ga al'umma rayuwar kasar Amin. Sai sako daga Namairo Umar Makeri yace assalam VOA Hausa, muna jajantawa ƴan uwa waɗanda suka rasa rayukansu a wasu harahare da Boko Haram suka kai a Maiduguri. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan harahare na ƴan ta'addan Boko Haram. Amin. Sai daga Gambo Barau Fataskun, tsohuwar kasuwar Fataskun, jihar Yobe, Najeriya, inda yace assalam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. Ku miƙa min sako na wajen ƴan uwa na al'umman Najeriya da cewa wannan ɗage zaɓe da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi, Allah ya sa haka, shine mafi alkhairi ga al'ummar mu da ƙasa baki ɗaya. Da fatan za mu ci gaba da addu'ar Allah ya sa mu ga wannan lokacin zaɓe lafiya, Allah ya sa mu yi shi lafiya mu gama lafiya. Allah ya zaɓa mana shuwagabannin adalai wanda suke son mu, suke ƙaunar ci gaban ƙasar mu baki ɗaya. Sai Alhaji Umar Forever yace fatan alkhairi sashen Hausa na muryar Amurka. Kiraye-kirayen da kungiyar masu sa ido da na Majalisar Dinkin Duniya da tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Abdulsalam Abubakar ke yi wa 'yan ƙasar Najeriya da su kwantar da hankalinsu su yi haƙuri kan ɗage zaɓe da hukumar zaɓen Najeriya ta yi. Abu ne da ya dace domin abin da babba ya hango, yaro ko ya haurimi ba zai hango shi ba. Allah ya sa mu dace. Amin. Sai wasiƙar mu daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, inda yace assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta dauka na ɗage zaɓe awanni kafin a fara jefa ƙuri'a, abin bakin ciki ne da takaici. Sai dai ƴan magana sun ce da muguwar rawa gwammakin tashi. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu, ƙauren na Moda, Zamfara, inda ya ce damuwar da masanan tattalin arziki ke nunawa akan kuɗaɗen da hukumar zaɓe ke kashewa wajen gudanar da zaɓuɓɓuka tabbas abin dubawa ne. Sai dai kuma babu yanda za a yi kasancewar sai an kashe kuɗaɗen ne hukumar za ta iya gudanar da zaɓe ingantacce da duniya za ta amince da shi. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Yarima mai gidan gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman zai fara wata ziyarar wuni biyu ta farko zuwa Pakistan a yau Lahadi, inda ake sa ran zai sanar da wani aikin zuba jari na biliyoyin daloli. Wannan babban ziyarar da ba a saba gani ba tana zuwa ne a lokacin da Pakistan ke da hadari na tsananin tankiya tsakanin ta da babban kishiyar ta India akan wani mummunar harin kunar bakin wake wanda aka kai a makon da ya gabata a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. New Delhi ta zargi Islamabad da taka rawa a wannan harin da ya kashe sama da jami'an tsaron India 40, wani zargi da jami'an Pakistan din suka musanta kuma suka ce ba shi da tushi. Yarima bin Salman mai lakabi MBS a takaice zai yi ziyararce da wata babbar tawaga ciki hadda iyalan gidan sarauta da wasu manyan ministoci da kuma manyan 'yan kasuwa 35. An shirya da zai gana da Prime Minister kasar Imran Khan da babban sojojin Pakistan General Qatar Javed Bajwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya aike da wani saƙon Twitter cewa kungiyar IS da ke ikirarin kafa daula tana shirin rushewa, amma kuma ya barazanar cewa zai kyale ɗaruruwan mayakan kungiyar na 'yan ta'addan su ci gaba da shirya ta'asa a ƙasashensu na asali idan ƙawayen Amurka suka ki yarda su karɓe su. Wani wata sabuwa kuma, mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence ya ce ciki ƙawayen Amurka da ke nahiyar Turai akan matsayin da suka ɗauka akan Iran da Venezuela, yayin da yake jawabi a wurin wani taro akan tsaro da aka shirya a Munich a ƙasar Jamus, inda Amurka ta kira a tabbatar da takunkumin tattalin arziki akan Iran. Mataimakin shugaban na Amurka Pence ya zargi nahiyar Turai da rashin mutunta takunkumi da Amurka ta kakaba wa gwamnatin Iran, wacce ya kwatanta ta da gwamnatin juyin hali da kisa.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Nick Ivanov, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
restez branchés sur le monde avec VOA.